journée à vous tous.
Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, da fatar ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Alhamis, 5 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan nasarar da kasar ta ciyo tun bayan samun 'yancin kasar shekaru 63 da suka shuɗe. Muna kuma dauke da shirin na kasa wanda Sulaiman Munibarma zai gabatar, wanda zai maida hankali akan halin da ilimin na kasar suke ciki a jamhuriyar Nijar, inda a farko wannan watan Oktoba aka buɗe makarantun firamare da sakandare bayan kammala babban hutu. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Redwan Abbas zai kawo muku. Amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Al'amura na ci gaba da tsayawa cik a majalisar dokokin Amurka a ranar Laraba bayan tsige tsohon kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy. A wani bangaren kuma, mahukuntan suna da wa'adin makonni 6 domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufe ma'aikatan gwamnati. Rashin gudanar da ayyuka a majalisar wakilan da yuwar asarar wasu kwanaki daga wa'adin da aka baiwa majalisar domin zakulo wani da zai maye gurbin makafi wanda zai samu goyon bayan sauran mahukuntan zai iya kawo tsaiko wajen tabbatar da kudurin dokoki kan kudin da za a iya kashewa. Masu muhimmanci da suka hada da kudaden da ake kashewa kan harkokin soji a kasashen waje, kudaden da ake kashewa a bangaren ayyukan jin kai a kasashen waje, da na bangaren kare rage karfin ikon China. Ba a tsammanin cewa 'yan Republican masu rinjaye a majalisar za su gudanar da wani zabe a makon nan. Maimakon haka za su tattauna a game da wanda zai jagoranci al'amuran majalisar da aka samu rarrabuwar kawuna zuwa wani lokaci. Za su buƙaci amincewa ba tsakaninsu kawai ba, amma haddin majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Democrats kafin a buƙaci sahalewar shugaba Joe Biden. Hukumomin gwamnatin Somalia a ranar Laraba sun ce dakarun gwamnati sun kashe da ɗaruruwan mayaƙa yayin wasu ayyukan soji cikin makonni 2 da suka gabata. A wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin ɗin ƙasar na Somalia, gwamnati ta ba da rahoton kashe mayaƙa 1,650, sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin Hirshabelle da Galmudug da ke tsakiyar ƙasar. Cikin sanarwar, gwamnatin ta yi zargin cewa kwamandojin kungiyar Al-Shabab 19 na daga cikin waɗanda aka kashe, ɗaya kuma ya yi rauni, sannan uku cikinsu sun mika kansu ga dakarun gwamnati. Ya zuwa yanzu ba a tabbatar da alƙaliman da gwamnatin Somalia ta bayar ba tukunna. A wani ɓangaren kuma, jami'an hukumomin yankunan gwamnatin sun yi kira a ƙara wa'adin lokacin da aka baiwa dakarun AU su fice daga Somalia, inda suka ambato hare-haren da aka kai wa 'yan Al-Shabab da kuma ci gaban siyasa mara tabbas. A ranar Laraba, Rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen Ukraine mara matuƙa 31 da aka yi niyyar harin yankunan Rasha da su cikin dare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar ta Telegram cewa ta kakkaɓo jiragen ne a yankin Belgrade, Bryansk da yankin Khorsk. Dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Rasha da Ukraine ne. Shugaban yankin Bryansk, Alexander Bogomaz, ya shaida cewa dakarun Ukraine sun harba hatsabibin mukamai masu tarwatsewa a wasu ƙauyuka kana sun lalata wasu gidaje. Bogomas ya ce ba su samu rahoton wani da lamarin ya ritsa da shi ba. Sojojin na Rasha sun kuma shaida cewa sun daƙile wata tawagar dakarun Ukraine akan jirgin ruwa mai inji da suke yunkurin kutsawa yankin Crimea. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan, bari mu kawo muku wani rahoto na musamman da wakilinmu Hassan Umar Tambol ya haɗa mana akan yadda 'yan Najeriya ke kallon 'yancin kai da ƙasar ta samu, yayin da wasu ke ganin an samu ci gaba. wasu kuma sun ce babu abin da aka tabuka tun bayan shekaru 60 da kasar ta samu yancin kai.
Ranar daya ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da shugabannin Najeriya da 'yan Najeriya suke bukukuwan samun yancin kai daga Turawan Burtaniya, a yayin da wasu 'yan Najeriya ke cewa ba samu ci gaba a kasar ba a cikin shekaru 63, wasu kuma suna ganin cewa an sami ci gaba a wasu fannoni.
Kasim Abdullahi Jibril Australia, ban ga gaban da aka cewa saboda komai ya isa dadewa, saboda wanda ba fita Najeriya ba sai ga Najeriya ma ana ci gaba ne. Duk wanda ya fita Najeriya ko ma sai sa wani abu in ya gan sadan dola sai tsoro, Najeriya ba ci gaba.
Amma wasu suna ganin an samu ci gaba domin an samu ƙarin jahohi, Najeriya ta samu kuɗi da yawa, an yi ginoni, an yi hanyoyi.
Wanda ya kusa da masu 'yan siyasa in suna samu suna ci za su ce an ci gaba. Amma wanda ya kusa da irin talakawa na anguwa kame wanda yake cewa ina jin yunwa, wanda yake kuma kudin wuta, kudin makaranta, wannan ba sai magana cewa an ci gaba ba.
Dogo gaskiya ba ci gaba Haji Hassan, domin bayan ma aka koma abinda da can bai gagare ka ba yanzu ya gagare ka. To kaga abubuwan da da can ji yake samuwa a yanzu baya samuwa, kaga ai ba maganar ci gaba. Abinda za a ce ya ci gaba a ce da can abu bai fi karfin ka ba yanzu ya kafi karfin sa, to shine ci gaba.
Yanzu kamar irin fannin ilimi, fannin sashen ruwa, fannin hanyoyi, fannin wutar lantarki, fannin tsaro, duk kaga an ci gaba ba?
Gaskiya ba ci gaba ba, domin a sashen hanya da kai magana tafiya ta inje Kano ne kon hudu da nan Ibadan akwai gosulo da muka je muka tare a hanya, in muka tafi ko kilomita 10 ba ma ci sai gari iwaye. Hanya ba ta da kyau, tunda an ka duba yanzu da kanan express ne tun lokacin Obasanjo har yanzu ba kare ba zuwa Ilori.
Sunana Mustafa Kabiru Tambol. Gaskiya wasu bangaruka an samu ci gaba, kamar harkar noma da sauran bangaruka na harkokin siyasa an samu ci gaba a wannan bangaren. Amma bangaren ainihin tsaro gaskiya an samu ci baya, don saboda har yanzu wasu jihohi akwai sauran ainihin matsaloli akan harkar tsaron nan. Shugaba Tinubu ya kamata ya zama cewa an dauke mataki akan harkar tsaron nan musamman arewacin Najeriya.
To idan anka dubi fannin ilimi da hanyoyi da wutar lantarki da ruwan sha nan fa,
to gaskiya a matsalar ruwan dai na sha gaskiya wajen hoshi ana kuka da rashin ruwan sha nan. Makwa zuwa zaka ta hanyar taya wuri, gaskiya akwai matsalar hanya wurin nan. Duk da shekaru tun lokacin Goodluck Jonathan a ya kamata a ce hanyar nan an gama ta, amma yanzu hanyoyin kuma ba a samu ci gaba har yanzu. A bangaren ilimi yanzu gaskiya babu wani ci gaba.
Sarkin Sasa Sardaunan Yamma Dr. Haruna Mai Yasin Katsina ya tofa albarkacin bakinsa a game da samun yancin kai.
Sai mu ce mun gode ma Allah da Allah ya kai mu lokacin wanda da ke hana 63 ai ba garmin shekaru ba. Mun gode ma Allah tun da aka kai shekaru ana raye, wato an gaje su amma Sardauna ba a halin su, amma ana yawan ƙarya da tsowa zai wani Sardauna wani abautar zai an je Sardauna in aiki zai kama in ce kamar Sardauna, amma babu yanki da mutuncin da sarsu Sardauna suka yi da aikin da suka yi babu shi. Duk ana ƙarya da rayuwar su ne, ana ƙarya da sunan su, kawai yana cutar mutane.
Ranka ya daɗe har da 'yan siyasa in suna son su ci zaɓe sai su rinka cewa za su yi ayyuka kamar yadda su marigayi Sardauna da sauran 'yan mazanje irin su Abolo, irin su Nnamdi Azikiwe suka yi.
Ai ba wani sauran su ba za a ci zaɓe ba, ana wani sauran don a ci zaɓe ne.
Aka kusanta da irin shugabanci na da a wancan lokaci zuwa yanzu da aka yi 63 na samun yancin kai, ana iya cewa an ci gaba?
Ana nan dai wani ci gaba na samu, muna cikin wahaloli wanda ba mu taɓa ganin su muna gani yanzu. Ba abin da ban gani ba, da yau ɗin da jiya na ga kome ne an kai wanda an kai ci gaba, an kai kamar Sardauna ai ban gan shi ba. Shekara ta 104 bana a duniya, ba abin da ban gani ba, ba abin da ban yi ba.
Idan muka kwatanta yadda gwamnoni ke tafiyar da mulkinsu, misali gwamnan jihar Oyo, me za ka ce?
Gwamnan Oyo ya yi rawar gani don ya yi ta yin da mulki fi yadda ya dace, yin sa ya sake cin zaɓe.
Dr. Aminu Idris na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Gusau a jihar Zamfara, masani siyasa ne a Najeriya.
A jasance wato shekaru 63 da Najeriya ta yi, za ka iya cewa akwai wasu ɓangarora na shekaru masu daɗi a kuka marasa daɗi. Kamar da ka sani a shekarar Najeriya ta samu yancin kai a shekara ta 1960 daga turawan mulkin mallaka. Tun daga wancan lokacin ne za ka ce ƙasa take mulkin kanta, ko kuma ya ce 'yan ƙasa suke jagorancin ƙasa. Ka ce waɗannan shekaru an daidai wasu shekaru waɗanda aka jarraba mulki na demokradiyya, wasu su kuma ƙasa ta zauna ƙarƙashin na mulkin soja. Lokacin da Najeriya ta yakin matasa zuwa yanzu za a ga cewa ƙasa ta ɗore a matsayin ta na ƙasa ɗaya, ta raba ba kamar yadda yakin matasa ce ya rede ƙasa. To kusan yake cewa siyasance, to za ka ce wannan shi ne babban ci gaban da aka samu a siyasance a Najeriya.
Ta Aminu Idris ko wannan ci gaba ya wadatar
tsince mata because a matsayin Najeriya shekara 23 akwai su abubuwa da ya kamata a ce yau sun zama tarihi a Najeriya musamman abin da shafi fadin kan kasa da kuma kina kasa ita kan Najeriya kasa ce mai yarurruka kusan 300 da wani abu da mutane kusan miliyan 200 da wani abu tabbat ba kasa ce amma dai rashin ta da aka yi shine tabbat da wani shugabanci ingantacce da zai hada kan kasa da kuma gina wani tubali da za a gina za a aza kasa kai shi domin samar da ci gaba misali wanda ya shafi siyasa da tattalin arziki duk da shekaru 63 da aka yi yau an wayi gari har yanzu akwai waɗanda suke ganin ba su yarda da kasar da cewa matsayin ta na kasa daya ba a yake nan gina kasa har yanzu yana nan da matsala ma'ana kuma sai ka gina kasar ne sai ka yarda kai ma kasar ta har ta shi ko kuma tubali na gina ta sannan zaka magana duk wani ci gaba mai ma'ana wanda yake da alaka da tsafta ko tattalin arziki amma yau ban kalubalen da Najeriya take tun kaya shi har yanzu ma ɗan kasa suna da tare cewa ai dama ita da kasa ta da ta ce da turan mulkin mallaka suka yi wanda ta samar da Najeriya wanda kuma daga ƙarshe har yanzu bayan waɗannan shekarun akwai masu ra'ayin to ai tunda hada ta ce kuma in kasance ba ta aiki ba gamsu da ita ba to kamata a wace ta kowa kuma gidan uwan shi to kaga har yanzu mun ga abin da yake faruwa a kudu maso gabas mun ga abin da yake faruwa a kudu maso yamma da sauransu to kaga kenan har yanzu a kai dai ne ɗan kasa su ma gama gina harsashen kasa ba inda za a zata baliya magana ci gaba na tattalin arziki da na siyasa to kaga kenan wannan shine babban kalubalen da Najeriya ta fuskanta
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
kuma da lagai da Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Aisha da cigaban labaran duniya
shugaban kasar Chad Muhammad Idris Deby yana rangadin birane a fadin kasar inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da mai da kasar kan tsarin demokradiyya zuwa Nuwamban 2024 kamar yadda yarjejeniyar da aka cimma a Oktoban 2020 da zai biyo bayan tattaunawa akan yancin kasar sai dai kuma masu adawar siyasar Chadi sun ce kasar wacce ke tsakiyar Afirka tana fama da yunwa fatara da matsalar rikicin yan bindiga tun bayan da Deby ya karbi ikon kasar a Afrilun 2021 kafar talabijin din kasar ta ruwaito cewa birnin Abeche shine na 21 da shugaban Chadin General Muhammad Idris Deby ya ziyarta domin yayi bayani a game da irin ci gaban da kasar ta cimma a yunkurin ta na maida kasar kan tsarin demokradiyya tun bayan da sojoji suka karbe ikon kasar a Afrilun 2021 bayan mutuwar mahaifinsa ziyarar da kai Abeche babban birnin yankin Uday wanda ya kasance birni mafi girma na hudu a kasar ya kuma kasance wuri na 21 da shugaban Yaya da Zango tun bayan da shugaban sojin ya kaddamar da rangadin da ya kai lungu da sakon kasar don yin bayani game da nasarorin da kasar da ke tsakiyar Afirka mai tasowa domin kawo karshen abin da jama'ai suke ayyana shi da fatara a ƙarshe Hukumomin Faransa sun buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu a game da rahoton barkewar annobar kuɗin cizo a cikin motocin safa na al'umma a birnin Paris da ma ƙasar baki ɗaya. Hukumar da ke kula da al'amuran layin dogo na ƙasa SNCF ta ba da rahoton ganin kuɗin cizo a cikin jiragen ƙasa aƙalla sau 37 cikin makonnin da suka gabata, sannan da ƙarin wasu rahotanni da dama da hukumar kula da sufurin birnin Paris RATP. Ministan ma'aikatar sufuri na Faransa Clement Beyon ya ce sun yi nazarin dukkanin rahotannin kuma dukkaninsu labarin kanzon kurege ne. Ya ce idan akwai matsala muna kokarin kawar da ita ba za mu musa ba. Beyon ya ce babu wata annobar kudin cizo da muke fuskanta. Kafafen yaɗa labaran Faransa sun yi rahotanni akan kudin cizo a cikin jirage da gidajen sinima. Sannan gwamnati ta damu a game da irin tasirin da labarin zai iya yi wa harkokin yawon bude idon kasar da kuma wasannin Olympics da ake shiri nan da kasa da shekara daya.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar
Ubana yayya halife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba Ubana
na ga yaron zamani bai damu da shi ba sai kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan mai dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaki ya da shaka baba ne dani nan ban da kai baba ne amman na so ka da inda ka baba ne sai yi kwace da shaka baba ne yau na shaki ya da shaka baba ne dani nan ban da kai baba ne amman na so ka da inda ka baba ne sai yi kwace da shaka baba ne Koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayan ka baba na tambaya he na tambayan ka wayo na tambaya na kun ace nayi ni gaskiya takaduna komai na yayi kwaliti zama doctor da gida ga infinity kana nufin cewa da zaka yi security na tambayan ka oh baba na tambaya he na tambayan ka wayo na tambaya hey 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 ho ubana dan ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba ubanna ga yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure
to madalla yanzu ko lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulaiman Muni Barma a wannan mako shirin zai mai da hankali kan halin da ilimin na kasa suke ciki a jamhuriyar Nijar inda a farkon watan nan na Oktoba aka bude makarantun firamare da sakandare bayan kammala babban hutu makarantar makafi Ecole Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai na daga cikin makarantun da ake alfahari da su a kasar ta Nijar akan maganar ilmantar da yara masu bukata ta musamman sai dai karancin kayayyakin gudanarwa ya haddasa cikas a bana wajen bude wannan makaranta lokaci guda da daukacin makarantun bokon kasa kamar yadda za a ji karin bayani daga ɗaya daga cikin shugabanninta Malam Musa Nasir
ka san makarantar mu makaranta ta tawurin kwana ta dalibai to inda Allah matsala habbi ko uku ko da an ce an shiga makaranta sai kaga uwaye ba su zahin kawo wa ɗiyan su tunda makaranta duka ta ƙasar Niger gaba ɗaya ta aka yara nan to ga kai yaran su samu su zo sai mu doki sati guda ko sati biyu ga kan su zo kuma na biyu ako abinci da kuma abamu da shi kwarai tunda ka san matsalolin da ako nan bisa misali bisa shinkafa misali muna da abinci wanda zai muna wata guda na dokar yaro kamar 85 to kaga shi ma muna jin dan dari bisa yara in sun zo inda za a samu abincin nan da a ci gaba da karatu malamai suna nan kowa suna nan yara suna zakwa ana inscription fin kamar sabbin dalibai da kuma daliban da sun samu zuwa aji na secondary suma muna nan muna ta ganin takardun su don su samu su ci gaba da karatun su da kuma wanda sun samu na BPC suma duk muna nan cikin ganin takardun su don su ci gaba amma nan dai a dai makaranta ta special wanda yara ka kwana har yanzu dai muna nan ba a samu an karantare ba saboda waɗanda matsaloli da nubaka
shin yaya abin yake a bana an sami kayayyaki irin littattafan nan da su alƙalma da makamantan su a wadace
to lalle mun samu labari da gwamnati bana ya soma yara makafi kaya na makaranta me ba su shigo ba har yanzu na anan da hannunmu to su ma a kokaranci kware na kayan na karatu anan makaranta tamu kuma da duka cikin inda ada yara namu makafi wanda suka karatu misali kama takarrawa godda aksima brai to ita ma ako karamcin ta kwarai anan Niger kuma a cikin makarantun namu mun samu labari kuma cikin jahohi da nan Niyame an ce an bada na jahar Niyame me ba su zo ba har yanzu anan cikin makaranta tamu ba yara yanzu gare mu da yawa to kayan da an ka ida wanda za a barawa ba su isa duka yara su samu tunda misali ina mazanta yaro 80 a nan makaranta ta Ecole Soli akwai yara wanda suna cikin tsarin aji na inclusion wanda cikin makarantun ne da yawa wanda annan cikin Niyame su ma suna nan akwai ɗan secondary akwai ɗan university kai dai babu inda dai babu yara to muna shirin dai kayan nan magani kakana suke suna isa yaran mu koko ba su isa da dai labarin muka samu kama a cikin jahohi namu misali kama su Maradi to na zancan kayan da an kai musu fisullahi ba su isa wanda duk yara zai samu kama abin da zai samu ya karatu misali kama ana ce ma tablet wanda yara da su suka san rubutu makafi a Maradi kadan na kware ba su isa to ba mu san bane Niyame war an ka bara to shine babban matsala da ako kuma na san da Allah an ka shiga semester na biyu za a ƙara takardu da kuma kayan aiki na yara ka san mu namu inda bambanta kayan mu tsada ako kuma ba a samu su a nan Niger dole na sai wata ran an ta kasar Turai ne aka samu su ko ku kasashe irin na su Ghana ko Nigeria kuma ga su da tsada misali libir wanga littafi na yaro wanda a aji na uku ko na hudu wanda kana samun shi cikin kasuwa 300 to mu namu in baka rajika 25 baka samun shi to kaga kayan mu tsara gare sosai bana da yawan mu zamu samu matsala bisa karanta so yara tunda kaya ba mu samu su
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Malam Musa Nasir na makarantar kwana ta makafi Ecole Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai a jamhuriyar Niger ni Sulaiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
da Sulaiman Mumuni Barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
da jaridar Ghana News da muke so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine matasa na commander sun kira daga gwamnati da ta musanya masana'antar sikiri na wannan yanki ya zama wurin sarrafan yan itaci jaridar ta ce matasa commander Adinan Egwafo Ibrahim municipality da ke cikin jihar tsakiya sun kira da gwamnati da ta sake tsaranta masana'antar sarrafan shuga na wannan yanki ya zama wurin sarrafan yan itaci ne da za a ƙara wa wannan wato yan itaci daraja ta kan fagen kamfanoni masu zaman kansu wannan zai ƙara wa yan itace din daraja saboda wannan yan itace na da yawa a yankin kuma suna nan wani sa'in sai su lalace saboda babu inda za a adana su matasan sun yi kira da a dau matakan gaugawa gumfarfado da masana'antar yadda zai taimakawa rage talauci da samar da ayyukan yi da kuma buɗa tattalin arzikin kasar a samu kyakkyawar rayuwa sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta rawaito wannan labarin an turida a kuma su sun yi kashedi da ajena siyasa na bambancin kabila zuwa ga shugabancin bauniya jaridar The Chronicle ta nuna cewa shugabancin kasar Ghana ba na ɗan kabila akan kadai bane sanannun mambobin jam'iyyar NPP a babban kasuwar kuma su da race course sun yi kira ga wakilan jam'iyyar NPP da su kadawa bauniya zaɓin su a ranar da za a yi zaɓin fidda gwani ran 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 yayin da jam'iyyar da ta gabatar da wannan zaɓe masu shirya wannan kungiya wanda ya hada da Mr. A Kwabena sun gargadi wakilai a wurin wani taro na manema labarai a Kumasi a jiya da su kiyaye su gujewa duk wani siyasa da ya zama na bambancin kabila jaridar Daily Graphic wannan labarin ta rawaito Occupy Bank of Ghana protest babban zanga-zangan nan da za a yi wa bankin Ghana ɗan sanda da masu shirya zanga-zangan sun amince akan sabon hanyoyin da za a yi amfani da shi jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki da ma'aikatar ɗan sandan Ghana sun sake nazari dangane da hanyoyin da za a yi amfani da shi wurin gabatar da zanga-zangan nan na wato Occupy Bank of Ghana protest wadda director na hurɗa da jama'a na ma'aikatar ɗan sandan Ghana ACP Grace Ansa Akufi ta bayyana haka a wani taron manema labarai a nan Accra a ranar talata da sati sai kuma jaridar The Herald wacce ta rawaito wannan labarin Ikemen sa ya mutu yana da shekaru 77 jaridar ta ce mamban majalisar dattawa kuma tsohon mamban majalisar dokoki na Ningo Pramfram Ikemen sa ya mutu yana da shekaru 77 jaridar ta rawaito cewa ya mutu ne a Afirka ta Kudu a daren Lahadi bayan yayi fama da ciwo mai tsanani na tsawon wani lokaci ana kutaimen san an haife shi ne a ranar 17 ga watan Mayu 1946 kuma ya zama ministan matasa da wasannin motsa jiki a zamanin mulkin Rawlings sai mamban majalisa ne na dokoki a tsawon shekaru 20 daga 1997 zuwa shekara 2017 ya shiga siyasa a matsayin mamban NDC a majalisar dokoki a ranar 7 ga watan Janairu shekara 1997 da wannan muka yi so karshen shirin jaridun na yau Radwanullah Sharabas daga Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to baba a takaice al'amura na ci gaba da tsayawa cik a majalisar dokokin Amurka a ranar Laraba bayan tsige tsohon kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy a wani bangaren kuma mahukuntan suna da wa'adin makonni 6 domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufe ma'aikatan gwamnati hukumomin gwamnatin Somalia a ranar Laraba sun ce dakarun gwamnati sun kashe daruruwan mayaka yayin wasu ayyukan soji cikin makonni 2 da suka gabata a wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin din kasar na Somalia gwamnati ta bada rahoton kashe mayaka 1650 sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin Hirshabelle da Galmudug da ke tsakiyar kasar a ranar Laraba Russia ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen Ukraine mara matuka 31 da aka yi niyan harin yankunan Russia da su cikin dare ma'aikatar tsaron Russia ta sanar ta Telegram cewa ta kakkabo jiragen ne a yankin Belgrade, Bryansk da yankin Kursk dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Russia da Ukraine ne shugaban kasar Chad Muhammad Idris Debi yana ran gadin birane a fadin kasar inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da maida kasar kan tsarin demokradiya zuwa Nuwamban 2024 kamar yadda yarjejeniyar da aka cimma a Oktoban 2020 da zai biyo bayan tattaunawa akan yancin kasar hukumomin Faransa sun buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu a game da rahoton barkewar annobar kudin cizo a cikin motocin safa na al'umma a birnin Paris da ma kasar baki daya hukumar da ke kula da al'amuran layin dogo na ƙasa SNCF ta ba da rahoton ganin kudin cizo cikin jiragen ƙasa aƙalla sau 37 cikin makonnin da suka gabata sannan da karin wasu rahotanni da dama da aka kaiwa hukumar kula da sufurin birnin Paris RATP.
Kamar sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na lasari ya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya shirya ya kuma bada umurni da ma injiniyan mu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.